Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
To Hafiz, Amurkawa jiya Alhamis sun yi liyafar nuna godiya a bikin al'adun ranar godiya, wato Thanksgiving. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahaƙar kwal a yankin Siberia ta kashe aƙalla mutane 52 a jiya Alhamis. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu, kana wasu 'yan ta'adda 11 sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta yi nasarar kama wani malamin tsibbi da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga. Bayan nan za ku ji cewa wani rahoto da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar kan yawan hare-haren 'yan bindiga a makarantu a Najeriya ya nuna cewa jihar Kaduna ke kan gaba. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, Juma'a Mubarak, ta fatan an tashi lafiya da cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Amurkawa sun cika filayen wasan ƙwallon ƙafa, suka yi fareti da kuma taruwa cikin walwala jiya Alhamis don liyafa ta iyali, tare da nuna godiya ga sake bikin al'adun ranar godiya, wato Thanksgiving, tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus da ta sa mutane da yawa kulle cikin gida a bara. An fara bikin ne a farkon karni na 17, lokacin da mahajja daga Turai da 'yan asalin Amurka suka taru don raba kyautar kaka. A zamanin yau, kusantar dogon hutun ƙarshen makon yakan haifar da tafiye-tafiye, yayin da iyalai da ke wasu wurare ke taruwa don cin abinci. Sakamakon mutuwa daga COVID-19 da kamuwa da cuta da ke karuwa a bara, mutane da yawa sun haɗu don cin abinci da tolo-tolo ta hanyar bidiyo na yanar gizo, wato Zoom. Yanzu da aka samu allurar rigakafin cutar, kimanin mutane miliyan 53.4 suka yi balaguro don saduwa su yi Thanksgiving. An gano wani sabon nau'in cutar coronavirus a Afirka ta Kudu, wanda masana kimiyya suka ce abin damuwa ne saboda ƙarfin canza launi da kuma saurin yaduwa a tsakanin matasa a Gauteng, lardin da ya fi yawan jama'a a ƙasar, inji ministan lafiya Joe Fala a ranar Alhamis. Kwayar cutar coronavirus tana sauyin fasali, yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai. Masana kimiyya suna sa ido kan yiwuwar sauye-sauye da za su iya sa kwayar cutar ta zama mai yaduwa ko kuma mai kisa. Amma tantance ko sabbin bambance-bambancen za su yi tasirin lafiyar jama'a na iya ɗaukar lokaci. Dibin-dibatan 'yan kasar Sudan ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan birnin Khartoum da wasu biranen kasar a jiya Alhamis, inda suke ci gaba da matsa lamba kan shugabannin sojoji bayan da suka kulle yarjejeniyar maido da firaministan farar hula da aka hamɓarar a juyin mulkin wata ɗaya da ya gabata. Fitattun jami'in siyasa da masu zanga-zangar adawa da gwamnatin Sudan sun nuna adawa ga matakin da firaminista Abdalla Hamdok ya yanke a ranar Lahadi da ta gabata na rattaba hannu kan yarjejeniya da sojoji, inda wasu ke cewa cin amana ne ko kuma suka ce yana sa siyasa a batun kwace mulki. Juya halin sauyi na mutane ne, sojoji su koma bariki. Masu zanga-zanga sun yi ta furta hakan a Aldaim, wata gundumar masu aiki a Khartoum. Sun yi kira da a yi adalci ga waɗanda aka kashe a zanga-zangar farko.
To madalla, an jima kaɗan Binta za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun tsaro a Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Niger ta yi ƙarin haske akan wani malamin tsibbi da ta ce ta kama, tana zarginsa wajen taimakawa 'yan bindiga da yadda za su samu nasara idan sun fita aikin ta'addancinsu. Gwamnatin jihar Niger ta gargaɗi malamai da su guji taimakawa 'yan bindiga. ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani.
Kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce sun yi bincike mai zurfin gaske kafin su samu nasarar cafke wannan mai yin sihiri ko kuma tsubbu, wanda ma ta ce shi ne ya tsara wa ƴan bindigar yadda za su kai wani hari a wani coci da ke yankin Abuja fadar gwamnatin Najeriya.
Na shi aiki ya yi musu addu'a kuma ya tabbatar musu cewa in sun shiga inda za su je duk za su yi nasara. So Allah kuma ya taimake mu, muka samu intelligence, muka bi shi, muka kama shi.
Wani hali ake ciki da shi yanzu? Kuna kun gano wani abu a bincike?
Eh, ka san lokacin wani a cikin shirye-shirye da suke yi, wani shirye da suke yi shi ne sun shirya satin da ya wuce ran Lahadi. Ya kai wani wuri da ana addu'a a cikin wani church na kwaya a wajen Abaji. Abaji a Abuja, Bukiya na kan cewa za su je wajen ran Lahadi su je sa'an da ana addu'a. Za su je su kamo pastor Nazu da kuma members waje guda 30. Ta niyan kenan. Zo ka tuntube shi, shi kuma ya yadda cewa zai yi musu addu'a, kuma ya ba su tabbaci cewa in sun je za su yi nasara. To kaga kan lokacin Allah ya kuma taimaki police da FCTC, CP ya ke yaransa suka kama wani daga cikin su wanda suna shirin su je nan. Allah ya taimaka a kama shi, mu muka taimaka muka kama wannan. Kaga wannan case tama zai faru a can FCT command. Mun kama shi bai zumu jiya su yan sanda FCT suka zo muka
mun tene dai. Gwamnatin jihar Niger ta yi gargadi mai karfin gaske ga duk wasu masu shirin ko kuma taimakawa yan ta'addan. Inje sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane,
duk wani abin da zaka bada haɗin kai wanda yake za ka ƙara haɓaka wannan ta'addanci to bai kamata ba. Saboda haka muna kiran wanda suke kada hannu ko su ba su sa'a, malamai ne, to ya kamata su daina. Domin idan kai musulmi ne ko kristan ko wani abu, ai akwai abin da shari'a ta shimfiɗa. Kuma abin da muke gani shine wayannan yan ta'adda duk wani abin da suke yi suna yi ne su wargaza rayuwa gaba daya, wanda yake idan baka da kwanciyar hankali to addini ma ya zaka yi shi. Akwai tanidai da muka yi su masu kwakwara, wanda yake na tabbata wayannan kama ba za a basu haka ba, za a hukunta su kamar yadda ya kamata.
A ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta haramta saida manyan babura irin su Bajaj, TVS da sauransu, duk a ƙoƙarin ganin an ga bayan waɗannan ƴan bindiga da suka addabi bayan Allah. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gabinta ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran kasar Rasha ya bayyana cewa wani barin iskar gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis, ciki har da masu aikin ceto 6 da aka tura domin kokarin fitar da mutane da dama a wani bala'i mafi muni da Rasha ta fuskanta tun zamanin mulkin Soviet. Kwamitin bincike na yankin ya ce an kama mutane uku da suka hada da daraktan ma'adanan Listyevania da mataimakinsa bisa zarginsu da karya dokokin kare lafiyar masana'antu. An ce ma'aikatan haƙar ma'adanai sun shaƙe a lokacin da iskar gas ta cika. Gidan talabijin na ƙasar ya ce masu gabatar da ƙara sun yi imanin cewa an samu fashewar gubar methane. Waɗanda suka mutu sun haɗa da masu haƙar ma'adanai 11 da aka tabbatar sun mutu, 35 da aka ce sun ɓace, da kuma ma'aikatan ceto 6. Sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu, kana wasu 'yan ta'adda 11 sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba, a cewar rundunar, a daidai lokacin da taɓarɓarewar tsaro ta haifar da zanga-zangar rikin jinin gwamnati. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an kai harin ne kan wata rundunar soji a Fio da ke yankin Yatenga.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskarar hotonnin nama a Najeriya. Wasu masana harkokin tsaro sun jingina adadi mafi rinjaye da aka samu na hare-haren 'yan bindiga a jihar Kaduna da irin matsayin da gwamnatin jihar ke kai na cewa ba sulhu tsakanin gwamnati da 'yan bindigar. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Rahoton asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF dai ya nuna da cewa cikin hararen 'yan bindiga a makarantu guda 25 a Nigeria, jihar Kaduna ita ce ke kan gaba. Tunuma masu nazari kan harkokin tsaro irin su Manjo Hayashin Komairitaya ke ganin matsayin gwamnatin jihar Kaduna kan 'yan bindiga na da alaka ta kai tsaye da irin hauhawar hararen 'yan bindiga da aka dinga samu a makarantu.
Su dai a bangaren arewa maso gabas sun faro ne da niyan an sun kwashe 'yan makaranta za su ginda gwamnati sharuɗa da niyan sai an biya musu buƙatunsu na ta'addanci kafin su sako su, wanda daga ƙarshe ya sa 'yan makarantar sai asarar su aka yi a hannun wa'annan 'yan bindiga. To sai da ya hauro nan zuwa arewa ta yamma musamman jihar Kaduna, ya faɗo ne a hannun masu yin garkuwa da mutane don karɓan kuɗin fansa, kuma suna samun biyan buƙatu. Ana fata da abin ya sauki sai zamanto irin ikirarin da shi gwamnan jihar Kaduna yayi, ba za a yi sulhu da su ba, kuma ba za a rika ba su kuɗin fansa ba, har ta kai ga ana barazana ga iyayen yara cewa an suka bada kuɗaɗen fansa su ma za a hukunta su. To wannan ya tunzura waɗannan 'yan bindiga suka azazzala a jihar Kaduna, sai ta zama kamar nan ne cibiyar su suna so su nuna wa gwamnati to za su ci gaba da abin da bai ma tsammani ba, kuma ba zai iya da su ba. To wannan shine ya kai ga halin da jihar Kaduna ta samu kanta har ta zama zuga duniya gaba ɗaya ana magana akai.
Makarantu a jihar Kaduna dai sai da suka kwashe lokaci mai tsawo a rufe cikin wannan shekara da muke ciki, kuma matsalar tsaro da hararen 'yan bindiga a makarantun ce ta sa aka rufe su, kamar dai yadda kwamishinan ilimi a wancan lokaci Dr. Shehu Usman Muhammad Makarfi ya nunar.
Jami'an tsaro da suke aikin kwatar mana 'yan uwanmu da 'ya'yanmu da ke daji hannun waɗanda ke garkuwa da mutane sun ba mu shawaran kan buɗe makarantunmu yanzu saboda tsare lafiyar ɗalibanmu da ke cikin makarantu. Makarantun nan kuma ko na gwamnati ne ko ma zaman kansu, na jiha ne ko na gwamnatin tarayya, waɗanda suke sa uniform ne ko wanda ba sa sa uniform, har sai wani lokaci muka samu kyakkyawan bayani daga jami'an tsaro suka ba mu shawarar buɗe makaranta, zan buɗe makarantar don ci gaba da karatu.
Har yanzu dai ɗalibai da iyayen yara da dama na cike da fargaba na yanayin tsaro da kuma abin da ka iya faruwa a makarantu, inji shugaban kungiyar iyayen yara ta ƙasa wato PTA Alhaji Haruna Danjuma.
Gaskiyar magana wannan musiba da ta fuskanci makarantunmu sakamakon kwashe mana 'ya'ya da 'yan bindiga suke yi ya sa 'ya'yan sun firgita kwarai da gaske, iyaye ma suna cikin firgici har zuwa yanzun da ake ciki yanzu. Don har yanzu akwai da yawa daga cikin makarantun kwana da iyaye ba su bar 'ya'yan sun koma makarantu ba, sannan kuma ya jawo kuma baya wajen neman gurbi don 'ya'yan wasu samu zuwa makarantun kwana, abin ya ja baya sosai. Da yawa daga cikin iyaye sun gwamnace su sa 'ya'yan su a makarantun kwana. Makarantun kwanan ma ba wai na cikin kara ba sai cikin garuruwa. To a takaice dai ya jawo mana kuma baya kwarai da gaske.
Matsayin gwamnatin jihar Kaduna kan 'yan bindiga dai sananne ne na cewa babu sulhu tsakani, kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmed Arfa'i na nuna wa da duniya cewa jami'an tsaro fa suna kokari.
Mu da yake muna samun security reports mun san irin tsare-tsare na ta'addanci wanda kokarin jami'an tsaro, domin sun san za a yi wannan abu su je su hana, amma shi dan adam abin da ya lalace ne ko abin da bai masa kyau bane yake tunawa. Amma akwai abubuwa da yawa wanda da bajin jami'an tsaro suna tashi sai suna ayyukan da ya kamata ba, da abin ya wuce haka. Tsaro ba wai kawai na jami'an tsaro bane, kowa yana da gudunmawa da zai iya bayarwa.
Maganar matsalar tsaro dai na cikin manyan batutuwan da suka kawo koma baya musamman ma da a arewacin Najeriya cikin wannan shekara da muke ciki. Sai dai kuma gwamnonin yankin na da ra'ayin cewa suna iyaka kokari domin ganin sun kawo ƙarshen matsalar baki daya. Isa Lawal Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
A ba daukan ba filata ni ba kome ba ne, saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi ma.
Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani wa'anne 'ya'yan talakar da suke ko uwansu, wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho?
Iwu.
Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. Ku kasance da Muryar Amurka.
Muryar Amurka.
kamar dai ciyawar nan ta kai nawa yau ga mu cikin shiri na zauren makafa yau gaba daya
a gaida Isa Lawal Ikara kalamanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya
duniya bukatar sakin Nnamdi Kanu da ke tsare ta sa wasu kungiyoyin arewacin Najeriya sun bulla suna ga yawa duniya cewa a gaskiya ganin da shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi da ƴan kudin ma akwai kuskure
mun yi Allah wadai da waɗannan mutane masu shekaru da suka zo suke magana cewa a saki mutumin da yake dan ta'adda ai ya kamace fitowa ba wa kasa hakuri akan wannan kalmar ta ƙarshe da ya faɗa
su kuwa al'umar yankunan jihohin da aka rufe hanyoyin sadarwa don kada ƴan bindiga su tsere ga yawa duniya suke cewa matsalolin da ake son tserewa fana nan cikin al'umma babu safiya balantana ayi magana dare
jihohin nan da ake magana an tsike network wallahi masifa kawai aka jeho mutane babu wani alheri cikin cewa na service ba a noma ba a kai dabba kasuwa ba a can kasuwa ai masifa ta shiga
duk da dagar dagardar wa juna akan maganar karba karban da wasu ƴan bangarorin kasa ke ta faman bare bare ɗaya daga cikin ƴan kudancin Najeriya ya ce komawa za a bayar shugabancin Najeriya to a nemo dan kasuwan da ya san tasarrufi domin shine kawai zai iya tema ka wajen ganin kasar nan ta murmure
sai mai basiran kasuwanci ina yayi hada wannan bun ya mai da tayi zama arziki za gina masallaci da yawa masallan mu talauci ne
da alamu dai tattara taren tattauna batun tunkuɗe wani sashi na kundin dokar zaben da aka ce gwamnati da ƴan masallacin tare Najeriya sun yi kure ya riga ya kai gargarar garagare garan gurkumar junan da aka ji daga cikin ƴan masallacin tare Najeriya na cewa sai dai idan jam'iyyar APC sun ce kawai za ta bari
ba gwamnati da ya isa in APC zai za su gyaru mu hadu mu gyara ta in ba jaruwa to yadda PDP ta fashe to haka wa APC za ta fashe iya katta kenan
sai dai kuma tun wani tsohon da masokilan tarayyar Najeriya mai bulena tabbatar da duniya cewa yana da ittifakin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai rataba hannu akan wannan doka ta kuskurimar dokokin zabe domin a ƙarshe dai mutuncin shi zai kare
ya san yadda aka yi ta rigima a jam'iyyar sa ta da CPC ya kuma san yadda muka yi a wannan jam'iyyar APC din ni abin da na fahimta ce yau shugaban kasa zai rattabawa wannan doka hannu
wannan so mun taba muka tabo cikin tarin miliyoyin da muka tattaro a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin demokradiya ta dore shiri na 41 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa talakan kasa yadda zai bi duk inda mutuncin shi yake kare meyuwa kuma maganar kare mutuncin amma ta ƴan fanshuwa kasa ce ta sa aka ji tsohon gwamnatin jihar Kanawa Sanata Ibrahim Shekarau na shedawa duniya kokarin da kwamitin shi yake amsa na ganin yayi gyare-gyare musamman ma dai akan ƴan fanshi da ake ganin an basu a cikin wani hali har ma wasu su kan kare da shure-shure
wanda kawai yanzu ba su da fitacciyar matsala ɗan fensho na soja sojan ƙasa sojan sama sojan ruwa an yi musu hukumar su daban hukumar SS su ma suna da pension su daban yanzu muna kokari mu ga cin me za a yi wa shauran hukumomin nan da suke saidar ransu ɗan sanda ɗan custom ɗan civil defense ne ɗan immigration ne duk suna kan bindigogi suna yi wa kasa hidima su ma muna so mu ga cewa an kula da su da kuma shauran ma'aikata ma har yanzu da shaura
tintini aka fara tattauna batutuwan tunkuɗe mulki daga wani bangaren Najeriya zuwa wani bangare sai dai kuma tuni wasu ƴan kudancin kasan da ke ganin lokaci da ya kamata a basu mulkin su ma su dan dare irin su tsohon gwamnatin jihar Imo kuma da masarjan tare Najeriya Sanata Rochus Oyole Korcha ke ganin ya kamata a duba dan kasuwa wanda shine kawai zai iya tabbatar da dukkanin ma'aulin Najeriya ya bi da sanniya warware
babban abu da ya kamata mu dan canje yanzu shine wanda ya san kan business wato kan kasuwanci don duniya ta canja ba wanda ya saba da karban albashi ba kuma irin abin da Allah ya bamu kasar Najeriya bai ba kowane kasar duniya ba daga Sokoto zuwa Kebbi zuwa Zamfara zuwa Kwara duk gold ne akwai rijiyo muna da kayayyaki da Allah ya bamu amma sai mai basiran kasuwa wanci ina yi hada wannan bin ya mai da ta yi sama arziki za a gina masarautu da yawa matasa su samu aiki don da mun kasan nan yanzu ba tsoro ba mutane suna ganin tsoro na kasu masara mu talauci ne in aka gyara wannan talaucin to ba magana tsoro
tun bayan daga karan karye kuskurimar kundin zaben taren Najeriya da aka ce a yi zaben kato bayan katon da aka ce wasu gwamnoni suna ta faman bin dare wasu yan kasa ke ganin haka dokar za ta shiga fada shugaban kasa ta fito ba tare da shugaban kasa ya jefa mata hannu ba domin zai yi tsoron kada alakar shi da gwamnonin ta zo ta tabarbare sai dai kuma tsohon dan masar tare da jigo ne da a jam'iyyar ta APC kafin barin ta Honorable Nasiru Garba dan tiye ya ce yana ji a jikin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai taba hannu domin dama ya taba yi wa yan Najeriya alƙawari cewa demokradiyyar nan da ake gani zai kokari ya ga ya kare
mai girma shugaban kasa yayi wata magana wadda na rike ya ce ko bai bar wa Najeriya komai ba a matsayin abin da ya bari in Allah da zai bar musu zabe sahihi kani ina ganin ma wata kila da ma sanin sa na cewar yadda ake yi a jam'iyyun nan ya san yadda aka yi ta rigima a jam'iyyar sa ta CPC ya kuma san yadda muka yi a wannan jam'iyyar APC din
kamar kana cewa shi kansa wannan tsarin yana damun dama shugaba Buhari kenan
tabbas saboda yayi alƙawari cewar illar wannan rashin kawo demokradiyya a cikin jam'iyyar da wasu yan kalilan su ne suke dauka kansu a matsayin su ne jam'iyya
idan haka ne mai hasashenka dangane da ganin cewa wata kila gwamnatin nan za su iya rinjayar shi shugaba Buhari
ni abin da fahimta ce ne shugaban kasa zai rattabawa wannan doka hannu
tun bayan kammala ganin gaya wa juna gaskiya da kane masa tarayya da kuma gwamnatin jam'iyyar APC ɗaya daga cikin masarjan tarayya na jan da aka wannan gani da su sanata Ahmad Babba Kaita na jihar Katsina ya ce an riga an kida kidan ta dari kuma dan majalisan ya karkare ya kare da kalla karin kankame ya masa da ya ce bari da ya gaya wa duniya gaskiya idan gwamnatin nan suka matsafa sai dai idan jam'iyyar APC sun za ta bari
wai shin gwamnatin nan sun mance da cewa an yi gwamnoni dubu kuma yanzu haka akwai gwamnoni a cikin zauren majalisar tarayya na biyu wacce ya yawancin gwamnonin APC din masu kataka a jahohin su ba abinda suka yi mutane sai kashe kasai sai rishin tsaro da suka kara kawwa sai talauci da suka dora wa mutane saboda haka dan me za mu yi da irin waɗannan mutanen da suka yi mun wannan illa kuma mu ba su ragaman mulkin mu a ce sai yadda suka yi wannan ba demokradiyya bace ba kuma ba gwamnan da ya isa mun hidi da babban yaci ba gwamnan da ya isa in APC za su gyaru mu hadu mu gyara ta gabaki dai domin mu zauna lafiya mu bai wa talaka yanci shi in ba ta gyaruwa to yadda PDP ta fashe to haka wa APC za ta fashe iya karta kenan
garajan ganin gaya wa shugaban kasa bukatar ganin an saki Nnamdi Kanu da ke tsare ya fusa ta kungiyoyin arewacin Najeriya da suka ce ya kamata a gaya shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa ya ma tabka kuskure a saboda haka ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nasura Ashir Sharif ya gaya wa shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa game da maganar sakin Nnamdi Kanu ko tikka ce da ya zama wajibi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya koma ya warware
mun yi Allah wadai da waɗannan mutane masu shekaru da suka zo suke magana cewa a saki mutumin da yake dan ta'adda wanda lokacin da yake kirayen ta'adda ba su fata sun ce ba daidai bane abin da yake yi ba sannan wai a ce wai suna magana wai suna roƙon a sake su
ba ku ji amsar da shi shugaban kasa ya ba su
ai maganar ma zama da su ma rashin adalci ne kuma a ka'ida yaya magana take gaban kotu zai yadda isa ma baki a ciki har ya ce wai zan ma duba wannan magana ta ku ai ya kamace fito ya bawa kasa hakuri akan wannan kalmar ta karshe da ya faɗa cewa I will consider
duk da kwakwar kokarin kwakule jijiyar masu hallaka mutane da sunan yan bindiga a dazukan wasu yankunan arewacin Najeriya da aka ce yanzu an fitar da tsare-tsare wasu daga cikin waɗanda suka fito daga joyin da aka saka wannan dokoki irin su Mustafa Usaini Adamu Karaduwa sun ce ya kamata a gaya gwamnatin kasar nan cewa waɗannan dokoki ba sun takura wa talakan da ke ganin yanzu ma dai gwamnatin dabara ta kare
yau kasar nan tsaro ya koma wani tashin hankali jahohin nan da ake magana an tsike network musamman Zamfara Sokoto Katsina wallahi masifa kawai aka jeho mutane babu wani alheri cikin cewa na service ba a noma ba a kai dabba kasuwa ba a can kasuwa ai masifa ta shiga in ana ci gaba da ba a zuwa gwaranyo a wa kasuwa rawun karhe biyar ana cin kasuwa ne ina cikin kasuwa aka kama kashin mutane an kashe mutum ya kai 100 da wani abu cikin kasuwa gwaranyo sannan mu da muka to cikin kasuwan nan cikin gidajen matan aure muke ruga mu koyi sannan ina tabbatar muka da Isa da Sabon Birni da Gwaranyo da Warno da Raba da Gatawa da Tsamaye babu dan sanda babu soja babu alkali babu mai gari duk karkashin banda saki idan aka yi maka laifi dan gari sai aka kai kara wurin banda saki kwacce ma akwai wani shari'a cikin wannan yanki wallahi kariya yake
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da ke kokarin bibiyar lamuran siyasa dan ya warware amma da dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da nan shiri ya zo muku don tabbatar da ana tare musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kuke ji a cikin wannan shiri safiya da dare sai kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da Shamsiya Ibrahim Hamzan da ke taimaka wajen ganin hawayen masu haran mu mumbumin shashare ni Isa Loli kara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
bismillahir rahmanir rahim sunana dr usman jibril mikael liman a jami'ar tarayya dake kashiri gombe state khutubar mu ta yau tana magana akan halin da al'umma take ciki na gunci rayuwa talauci tashin hankali fitintunu rashin tabbas da kuma halin kunci mafi tsanani yan uwa masu girma Allah madaukakin sarki na cewa zuharar fasari fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas yadhiquhum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un a wata ayat Allah yana cewa aw lamma asabatu musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum Allah madaukakin sarki na cewa hakika fasari ya bayyana doran ƙasa cikin rafuffuka saboda abin da hanayen mutane suke aikatawa Allah madaukakin sarki ya kaddare haka dan ya dandana musu sakamakon abin da suke aikatawa ko za su tuba su gyara alaka tsakanin su da Allah madaukakin sarki dan uwa masu girma hakika lokaci yayi da kowa zai gane waye shi kuma ya tambaye kanshi waye shi kuma ya ji tsoron Allah shi ne duk abin da yake tsakanin shi da Allah munana ya gyara alaka tsakanin shi da Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana cikin suratul Nuh cewa yawaita istighfari yawaita hailala yawaita yawan istighfari yakan sa Allah madaukakin sarki ya saukar da rahamarsa ya saukar da jin kansa ga al'umma sai da kan naki da babban murya cewa mu dage da istighfari mu ji tsoron Allah mu gyara alakan mu tsakanin mu da Allah ko Allah madaukakin sarki ya kalle mu da irin rahama yayi mana wannan hali da muke ciki Allah muna roƙanka da sunayen ka tsarkaka su mafin ka managarta baran halimu ba ka gafarta mana zunuban mu
da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai a takaice
takaitattun labaran na duniya Amurkawa sun yi liyafar nuna godiya a bikin al'adun ranar godiya wato Thanksgiving kamfanin dillancin labaran kasar Russia ya bayyana cewa wani barin iskan gas a wata mahakar kwal a yankin Siberia ta kashe akalla mutane 52 a jiya Alhamis sojojin Burkina Faso uku ne suka mutu kana wasu yan ta'adda 11 sun mutu a wani hari da aka kai wa sojojin a ranar Laraba Kwaya cutar coronavirus tana sauyin fasali yayin da take yaduwa kuma yawancin sabbin nau'in da suka hada da waɗanda suka zama abin damuwa galibi suna mutuwa kawai.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an juma'a da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku jo sabo kanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga yan uwa da iyalan Alhaji Gwanifika General Manager na farko na gidan rediyon jihar Yobe wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Alhamis Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Binta Suleiman yara da tayi ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC